Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kilohertz 1530 a matsakaicin zango masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kamata su ce kai tsaye tarjoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a noma download da kuma niya haka kuma ana iya samu Alpha Radio na kuma sun da ke kasar Ghana masu na'urar computer kuwa a duk lokacin da suke son kama tashar suna iya samu mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau juma'a 18 ga watan mayu na shekarar 2018 madan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Almasi Garba da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ga kanin labarai
sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya kira shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya jaddada muhimmancin dadaddiyar dangantakar Amurka da Najeriya Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta tabbatar da samun wani mutum da cutar Ebola a birnin Mbandaka na kasar Congo Sannan shugaban Amurka Donald Trump ya ce tattalin arzikin Korea ta Arewa zai yi matukar bunƙasa idan ta kawar da makamin nuclear idan ko ta ki za ta fuskanci matsala
To kanun labaran kenan a cikin shirin za ku yi cewa sojojin Najeriya tuni suka aiwatar da umarnin da shugaban kasa ya ba su na kafar rundunar soja a yankin Birnin Gwari
wannan umarni ne wanda shi shugaban kasa ya riga ya bayar akwai wata order da ta fito tun shekaru biyu da suka wuce 2016
a can jihar Borno ko tawagar samar da sabuwar kasuwar Africa ce ta kai ziyara a jihar
sabon abin da ake so a shigo da shi a hana cin kasuwa ta bayan gida wanda ba zai amfani karsan gaba ɗaya ba
kuma muna da shirin lafiya uwar jiki ta da Jumai Ali amma da karatun Qur'ani daga karatu daga Qur'ani mai tsarki albarkacin watan Ramadan amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya
Assalamu alaikum mai saurare da fatan an tashi lafiya masu azumi kuma an yi sahur lafiya ga labaran mai karanta Ibrahim Almasi Garba jiya Alhamis sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo yayi magana da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ta wayar tarho inda Pompeo ya jaddada muhimmancin dadaddiyar dangantakar da ke tsakanin mutanen Najeriya da na Amurka wanda hakan ke nuni da dacewar zuwan da Buhari Amurka kwanan nan Pompeo yayi nuni da tasirin Najeriya a fadin Afirka musamman kan batutuwa masu muhimmanci ga Amurka da Najeriya ciki har da yaki da ta'addanci da kuma sauran batutuwan da ke barazana ga lafiya da matakan tsaro da kuma samar da sukunin bunƙasa tattalin arziki da yaki da almundahana da kuma yada aƙidar demokradiyya da kwanciyar hankali Sakatare Pompeo yayi fatan za a ci gaba da haɗin kai tsakanin ƙasashen biyu ta yadda kowace za ta amfana Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta tabbatar da samun wani mutum da cutar Ebola a birnin Mbandaka mai kunshi da mutane sama da miliyan guda kuma mai tazarar kilomita 150 daga Bakiro inda cutar ta fara barkewa a wannan karan a cewar hukumar ta WHO zuwa ranar 15 ga watan Mayu an tabbatar da cewa mutane wajen 44 suka kamu da cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar ta Congo kuma mutane sama da 20 sun mutu in banda mutum guda da aka gani da cutar Mbandaka sauran mutane duk a Bakiro suke garin da ke can Lungu a arewa maso gabashin kasar wanda ke da wuyan zuwa cutar Ebola dai ta zama annoba a kasar Congo kuma duk wanda cewa cutar ba bakwa bace ga kasar ta Congo akwai wani abu sabo a wannan karan sabon abun kuwa shine bullar da cutar ta yi a wani gari na daban Bakiro dai na tsakiyar wasu manyan koguna biyu ne waɗanda za a iya amfani da su wajen kai mutanen da suka kamu da cutar zuwa birane ciki har da Kinshasa da Brazzaville shi ma Mbandaka na kusa ne da kogin Congo a tazarar kilomita 4000 arewa da Kinshasa babban birnin kasar ta Congo mai kunshi da mutane kimanin miliyan 10 to karfa a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC shugaban wa tattalin arzikin Koriya ta Arewa zai matukar bunƙasa sannan yayi alƙawarin kare iyalin Kim dake mulkin ƙasar da abin da ya kira cikakkiyar kariya ta yadda gidan zai ci gaba da mulki muddin Kim ya amince ya rabu da makamin nukiliya. Tom ya yi gargadin cewa idan ko shugaba Kim Jong-un ya ki amincewa da wannan shawarar to za a yi kace-kace da wannan matalauciyar ƙasar. A wani sabon bayanin sa na ji Alhamis, shugaba Trump ya yi hasashen cewa canza lafazi da Koriya ta Arewa ta yi wannan satin game da taron da aka shirya yi tsakanin shi Trump din da Kim ranar 12 ga watan Yuni a Singapore na iya zama sakamakon ganawar da aka yi tsakanin Kim da shugaban China Xi Jinping. Mai yiwuwa shugaba shi ne ke zuga Kim Jong-un a cewar Trump yayin da yake zaune ganga da Jens Stoltenberg, sakataren kungiyar tsaro ta NATO, kuma a gaban ƴan jarida. Trump ya ƙara da cewa muddin aka soke wannan ganawar za mu yi amfani da zaɓi na gaba. Trump ya ce har yanzu jami'an gwamnatocin Amurka da na Koriya ta Arewa na tattaunawa kan tsarin ganawar da ake shirin yi din. Tamkar babu wata matsala duk wadda wasu kalaman da ke fitowa daga Koriya ta Arewa da ke jefa ayar tambaya kan yiwuwar ganawar. Majalisar Dattawan Amurka jiya Alhamis ta tabbatar da gini Haskell a matsayin mace ta farko da za ta shugabanci hukumar leken asirin Amurka wato CIA da ƙuri'u 54 akasin 45 wanda ya kawo ƙarshen tantancewa mai cike da takaddama inda 'yan majalisar dattawa suka yi ta nuni da amfani da hanyoyi masu tsanani da hukumar CIA ta yi wajen zakulo bayanai a can baya. Yan jama'iyyar demokarar shida sun kada ƙuri'ar amincewa da nada Haspel a yayin da wasu 'yan Republican biyu kuma suka ƙi bata goyon baya a matsayin mai maye gurbin Mike Pompeo wanda a watan jiya aka tabbatar da shi a matsayin sakataren harkokin wajen Amurka. Shugaban masu rinjaye na majalisar dattawan Amurka Mitch McConnell, ɗan Republican mai wakiltar Kentucky, ya jinjina ma Haspel wadda daddadiyar ma'aikaciyar hukumar CIA ce da cewa ta yi matukar cancanta da dumfari kalubale mai tsanani da Amurka ke fuskanta. Ya ƙara da cewa tana da mutunci da kuma daraja a idan ma'aikatan hukumar ta CIA.
Labaran duniya ke nan kuka saurara daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka. Yayin da ake fama da matsalar tsaro a yankin birnin Gwarin jihar Kaduna, yanzu haka rundunar sojan da shugaba Muhammadu Buhari ya ba da umarni a kafa ya fara aiki kamar yadda Jenar Burutai ya shaidawa manema labarai. Ga Umar Faruk Musa da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Jenar Burutai ya bayyana haka ne a lokacin da ya kammala gana da shugaba Muhammadu Buhari a Abuja, inda ya yi wa shugaban cikakken bayani akan irin matakan da ake ɗauka na samar da tsaro da kuma irin hikimomi da dabarun da wannan bataliya da za a kafa za ta yi domin kawo sha'anin tsaro kusa-kusa da jama'a, sannan a yi haɗin gwiwa na musamman tsakanin jami'an tsaro na Najeriya baki ɗaya ta yadda za a daƙile duk wata kafa da ake amfani da ita a dazuzzuka na birnin Gwari da hanyar Kano zuwa Abuja domin tabbatar da an hana miyagun mutane ci gaba da halaka jama'a babu ƙaƙƙaftawa. Ga dai ƙarin haske da ya yi bayan da ya fito daga fadar ta shugaban ƙasa.
Wannan umarni ne wanda shi shugaban ƙasa ya riga ya bayar. Akwai wata oda da ta fito tun shekaru biyu da suka wuce 2016 da muka sa cewa an nada ko kuma a kafa wannan batalion a can birnin Gwari. To dama can tana cikin oda shekaru biyu da aka sa da ta wuce da ta shige, so saboda haka wannan ne ya sa na je na dubi wajen inda za a kafa batalion din, kuma an riga an fara aiki wato ta wajen fannin patrol da kuma bada tsaro tare da sauran jami'an tsaro na ƙasan gabaki daya.
General Yusuf Barasa kenan shugaban sojojin ƙasa na Najeriya a tattauna da yayi da manema labaru a fadar gwamnati a Abuja. Yanzu dai 'yan Najeriya sun sa ido su ga irin tasirin wannan bataliya za ta yi, ganin irin ci gaba da barazanar da ake samu tsakanin Kaduna zuwa Abuja da kuma Kaduna zuwa yanki na birnin Gwari, ganin irin yawan mutanen da ake kashewa kusan kullum a ciki har da jami'an tsaro na sojoji da waɗansu masu farin kaya. Umar Faruk Musa, Muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
Kiɗin maza daban da na mata.
a can jihar Borno ko tawagar fadakar da mutane ne akan samar da kasuwar Afirka ta bai daya so kai ziyara kamar yadda zaku ji a cikin wannan rahoton da Haruna Dauda Biyu ya aika mana
wannan tawagari yana ziyartar wasu jihohin kasar ne a yanzu hakan dan fadakar da jama'a game da kamar muhimmancin kafa irin wannan kasuwa amma sabo Cheru Osakwe shi jagoranci wannan tawaga ga ko abin da ke cewa
as a funding for our businesses to support Nigeria's exports through the Northeast Geopolitical Zone into Central Africa, into East Africa.
Yace ana so a kaddamar da wannan shiri ne don taimaka kasuwar Najeriya wajen fitar da kayayyakin kasuwancin su cikin sauki tun daga shirin arewa maso gabacin Najeriya zuwa kasashen Afirka ta yamma har ma da kasashen Afirka ta gabas da ma wasu kasashen Afirka da ke kewaye da Najeriya.
The Bank of Industry should be able to accelerate loans and financial support to micro, small and medium enterprises.
Yace a cikin bayanin bayan taron namu wanda dukkanin muka amince da shi shine cewa ya kamata bankunan masana'antu su samu garanci da gudumawa da kanana da masakaitan masana'antu.
Only 17% of African trade is with amongst Africans. The scandal is that Africans trade more with non-Africans.
Ambassador Sekou yace kashi 17 ne kawai na kasashen yan kasuwan Afirka suke Afirka ai abin lalaci ne dan mafi yawan kasashen Afrika suna kasuwanci ne da kasashen da ba na Afrika ba kuma wannan tsohon yayi ne na kasuwancin kasashen Afrika na bai daya zai mai gurbin sa Engineer Awol Ibrahim shine mataimakin shugaban kungiyar kananan masana'antu da matsakaita na Najeriya wanda kuma an tambaye shi ko menene sabo ganin cewa an dade da ma'ana ci gaba da gudanar da irin waɗannan kasuwanci tsakanin Najeriya da sauran kasashen Afrika
sabon abin da ake so a shigo da shi a hana cin kasuwa ta bayan gida wanda ba zai amfani karsan gaba ɗaya ba in ka lura ana yin manyan kasuwanci amma har yanzu ba aiki ba jari wajen kananan yan kasuwa babu abubuwan yi da yawa har yanzu kuma kasan dogaro da petrol kawai take yi kudin petrol ne kawai yake shiga cikin ciki sauran kudin suna tafiya ta bai da ta bayan goge
Alhaji Audu Umar dai shine shugaban kungiyar nan da ake kira Borno Unity Forum wanda su ma suka halarci wannan taro wanda na tambaye shi ko ta wani hanya sai ganin da su amfana da wannan shirin
a mutayen da zamu amana kamar misali kasan fata anan za ji siyasar Sudan ana shan wahala amma yace yanzu Canada certificate jewa zaka fita zaka je Sudan ka siya kaya kamar rini haka muna shan wahala akan mutara ba mai siya amma yanzu zamu kai mu sayar su kuma za su zo su siya karo ma haka to wannan mun samu babban cin gaba
ga kuma yadda saudaran da maturu Alhaji Arabi Ahmed Bello ke kallon wannan sabon tafiyar
da akai mana bayani kamar yadda muka fahimta wato kamar yadda kasuwar Turai take kasuwar tarayyar Turai yanda suke to kamar haka ne ake so ayi anan kuma a Afrika
wannan tawaga dai har ma sun zirci hanyar Maiduguri zuwa garin Gamboro hanyar da zai dangana har zuwa kasar Kamaru Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
kowane gumi ne yake to shugaban Amurka Donald Trump ya aike da sakon watan Ramadan ga musulman duniya na fasara kuma gashi zan karanto
bayan an bayyana ganin watan azumin Ramadan wanda ke umurtar musulman Amurka da ma duniya baki daya yin azumi ina mika fatan alheri na ga musulman Amurka da ma na duniya baki daya a yayin wannan watan musulmai a fadin duniya suna ƙara kusantar mahallicin su ne ta gudanar da azumi ba da sadaka karatun Qur'ani da dai wasu harkokin ibada musamman ma da yake a cikin wannan watan ne aka saukar da Qur'ani mai tsarki ga Annabi Muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata gare shi shugaba Trump ya ce watan azumin Ramadan lokaci ne da aka san musulmai na duba inda suka fito da kuma inda suke da kuma inda suka dosa a cikin addinin su domin wa Allah subhanahu wataala godiya na irin ni'imar da ya musu yace fata anan shine a cikin irin wannan lokaci ga masu azumi akwai bukatar su karfafa zamantakewa tsakanin su da mutane da suke zaune tare da su kana su taimaki mabukata tare da ba da kyakkyawan gudunmawa yadda ya dace a yi rayuwa mai albarka shugaba Trump ya ci gaba da cewa watan azumi yana tunatar da mu yadda musulmai masu hannu da shuni na Amurka ke taimakawa rayuwar Amurkawa masu karamin karfi yace mu a nan Amurka mun yi sa'an samun kanmu cikin tsarin mulkin da ke baiwa kowane dan kasa damar gudanar da kowane irin ibada da ya zaba yi ba tare da tsangwama ba dokar ta baiwa dukkan musulmai damar gudanar da azumin watan Ramadan yadda addinin su ya bukace su ta yin haka ne dokar kasa kuma ta bada bayanan yadda Amurkawa za su ƙara fahimtar muhimmancin ran dan adam da ƙarshe ni da mai daki na Millennia mun bi sahun musulman Amurka da ma na duniya baki daya domin neman amfanin da ke cikin wannan watan
To yanzu kuma ga karatu da Qur'ani mai tsarki.
Sunana Yakuba Jala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صل لربك وانهار إن شانئك هو الأبتر.
To Allah ya sa mu dace har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da kenan birnin Washington DC yanzu muna agogo ce karfe 1 na tsakar dare ga kuma shirin mu na gaba
lafiya uwar jiki babu mai fishi dake wannan ko shakka babu Assalamu alaikum masu sauraron lafiya uwar jiki Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin A makon jiya mun bayyana muku rahoton da kungiyar lafiya ta duniya ta gabatar dake cewa mutane 9 cikin mutum 10 suna shakar gurbataccen iska A saboda haka ne na gayyato Dr. Munir Mustafa kwararre akan cututtuka masu saurin yaduwa dake Jami'ar Pittsburgh, Jihar Pennsylvania nan Amurka domin yayi mana ƙarin haske. To Dr. Munir Mustafa, ka ji maganar da muke an ce akan cewa mutane 9 cikin 10 kungiyar lafiya ta duniya ta bada rahoton cewa suna can gurbataccen iska. To
gaskiya
eh to a waje zan na fahimta akan cewa na waje din akwai wanda masana'antu ke fiddawa da hayakin mota a kasashen mu kuma wa uba irin masu kananan generator na I pass my neighbor da sauransu to bayanin da yaya na cikin gidan nan yake ko na cikin daki
to shi gurbacewar iska ta cikin gida babban abin da yake kawo shi shine girki da ake da itace musamman idan za a yi girkin da itace ko kuma da kananzir a wajen da ba kamar mu a gargajiyance a da ana girki ne a waje ko a budadden waje amma yanzu canjin rayuwa da yanayin cewa gidajen wasu a matsa suke ko wasu daukin girkin babu mafitar iska sai zama ana yin girki a inda babu wadataccen filin da iskar za ta fita sai zama wannan hayaki na ice ko hayaki na irin maganin sauro ko hayaki na abin girki na kananzir wato rusho waɗannan su ne idan babu wadataccen tagogi babu hanyar da iska za ta fita suka taru a cikin gida to wani lokacin illar da suke yi tunda abu ne zai taru a cikin gida sai kaga hatta ne mutafi ma illar da gurbataccen iska ta waje za ta yi musamman ga kananan yara wanda yake sa musu saurin kamuwa da cututtuka irin na pneumonia irin tarin asma har ma da manya manya kuma yana sa karin cututtuka irin su hawan jini da cututtukan dai da suka shafi zuciya
hadda sankaran huhu aka ce
sosai ma kuwa da ciwon kansa irin na huhu da na ciwon wukan kansa wato cututtukan da gurbatacce iska take kawowa suna da yawa kusan kowane ciwo akasari manyan ciwon da aka sani to gurbatacce iska tana kara karfinsu
to kungiyar lafiya ta duniya ta yi bayanin cewa ma ba a ma taba mai da hankali akan wannan ba a karan farko ne a watan Oktoba idan Allah ya kai mu shine za a yi taron kasa da kasa na farko akan wannan matsala to kuma bisa bayanin da aka yi kasashen Asiya da kuma kasashen mu na Afrika mu muka fuskanta wannan matsalan kamar yadda kai bayani girki daga ice da suka lantsar da sauransu to me mutane za su ya mutane za su kare kansu
akwai mataki da mutane za su dauka matakin cikin gida wato iska cikin gida shine matakin cewa duk inda za a yi girki da ice ko da kananzir ya zama an yi shi a wuri budadde mai iska kuma in bai zama dole ba kada mutumin da ba shi ne kamar ko yake kula da girki ba ko abin da ya zama ya kusance shi wato yayi inda tsawara ɗakin girki can bangare daban inda hakin ba zai shigo inda jama'a suke ba kuma wanda yake girkin shi ma kada ya dinga kusantar hayakin da yawa in ya je ya dan juya girkin da yake ko ya dan iza wutar sai ya bar wajen dan kada abin da zai shaka a zama yayi yawa matakin cikin gida kenan matakin waje kuwa abu ne da yake buƙatar jama'a gaba ɗaya a haɗa ƙarfi da ƙarfe wato da al'umma da gwamnati ta ɓangaren al'umma shine a yi kira ga gwamnatoci kuma a ba hukumomi haɗin kai wajen kamar ƙona dazuzzuka musamman a ƙasa Najeriya akwai jihohin mai irin na Niger jihar Bauchi jihohin da suke sai kaga an shiga ko an kona daji dan ayi noma ko kawai an kona bishiya dan a samu gawayi to wannan ba karamin illa yake kawowa ba saboda bishiyoyi da aka sani su ne suke taimakawa wajen tace iska shi yasa duk inda waje yake da bishiyoyi za ka ga iska wajen na da ni'ima wannan kuma rashin bishiyoyi shi yake kara kura da kasa da yashi na hamada wanda su ma suna kara gurbacewar iska saboda haka dole ba zai yi gwamnati ta bi gida-gida sako tana kama mutane ba amma ya kamata jama'a su kula da dashen itatuwa da kuma rage kona daji da kuma gudar wannan kona bishiyu da ake don samar da wata 'yan riba da bata kai takawa ba wanda wannan illar da take ba wai ga kai kadai ba ga garinku gaba daya zuwa wani lokaci sai ya zama hamada saboda rashin bishiyoyi.
To kai magana akan cewa hayaki na cikin gida din na hadda na maganin kamar sauro da ake kunnawa. To yaya kenan? Tunda galibi mutane suna sayan wannan maganin kashe sauro din nan da ake kunnawa mai hayakin nan. To ya za su sarrafa shi? Dai da ba zai musu illa ba.
Matakin farko shine dama a ta bangaren lafiya hukumomin lafiya sun fi ba da karfi akan amfani da gidan sauro wannan illa ta hayaki yana cikin abin da yasa ake kara karfafawa mutane cewa a yi amfani da gidan sauro a saga da kofa ma za a iya sa kamar da gidan sauro haka har wannan zai rage yawan sauron da zai shigo da kuma abin da zai rage bukata ta maganin sauro kuma shi wannan maganin sauron mai hayaki yanda ya kamata a sa shi shine a sa shi a daki idan ɗakin ya sha ya kai sauro ya mutu a buɗe taga wanda dama tagar idan tana da ɗan gidan sauro haka kuma za a iya buɗe taga a wuri ya sha iska kafin a shiga a kwanta saboda shakar wannan hayaki da kuma kwana cikinsa yau da gobe yana abin nan gaskiya yana da illa ga lafiya musamman ta harkar numfashi ta wajen huhu da sauransu.
To madalla lokaci yayi da likitanku Dr. Muhammad Ladan zai kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah ina lafiya Hajiya.
To likita yau za mu fara da wannan wasiƙa ne da muka samu daga can kasar Gabon.
To
amma ni sunan ne Alasa sunan gane ya ce Usman.
To
amma ko babba ne ban gane sauran sunan ba. Akwatin gidan waya 25 a can wani gari ko Bidman ne a can dai kasar Gabon.
To
ina fatan dai zai gafarce ni. Yana kusan ban fada daidai ba.
To Hajiya.
Yace yana neman bayani ne don yana fama da ciwon appendix. To yaje har an mishi yace yaje an mishi aiki aka fitar.
To
a ƙarshe amma kuma ina ganin ya sake dawowa. Shi ne yake son ya sani wai akwai wani magani na rigakafin wannan cuta?
to appendix aikin abinda ake kira appendix wurin kinzan hanjin dan adam babban hanjin da karshen shi akwai wani kaman jakka to wurin nan lokaci in kaman kwayan wadansu irin kwayan cuta suka shiga yakan kumbure sai ta ciwo to wani lokaci akan shiga wani lokaci wanci an fi shiga a cire shi gaba ki daya
to da kace kwayan cuta na shiga baya ga kwayan cuta akwai abubuwan da ke kama su shiga su cika jakka
na shiga daga babban hanjin dan adam amma an ce abin da ke kawo wahala shine waɗansu kwayoyin cututtuka da ake kira bacteria suka shiga sai sa abin ya kumbure ya ta ciwo to in dai har yanzu yana ciwon dole ya koma likita dole bai yiwu ba su cire abin gaba ki daya ba to yawancin abin ya tsarani sai an cire shi gaba in ba haka ba zai samu sauki ba amma ya kamata ya je duk wannan ba wannan magani ake ba dole sai an cire shi
cire ko a fidda
aje ayi aiki a ɗakin tiyata a cire shi a gyara wurin
to likita ko kuma in tunda ya je ko wani likita ne ya je gun shi bai ga ko kila bai fahimci abin sosai ba ya kamata ai ya canja likita ko
indai wannan likita da ya je wurin sa bai gane abin da yake faruwa je akwai likitoci musamman da suka gane ce a kan ana kiran GI abubuwan da yake haɗe daga cikin dan adam to ya kamata yau waɗannan su suka fi gane cewa akan wannan abin
amma idan aka fidda din shikenan mutun ya rabu da ciwon
kenan yawanci aka fitar kuma da ikon Allah sai kawai ciwon ya rabu da shikenan
to Allah ya sauke.
Amin amin.
Sai kuma wasikar Ladi mai masan gayu.
To.
Matar General Secretary a can Ayaragun Tofa Lafiya jihar Nasarawa.
To.
To likita mun sha karanta wasikunta.
To.
To amma wannan wasikan da ta rubuto gaskiya ni ban fahimce shi ba.
To.
Barin karanta maka kila kai zaka fahimta. In kuma baka fahimta ba muna fata in tana sauraro ta sake rubutowa. Wai idan mutum yana bacci akan farandan gidansa har gari ya waye.
To.
Idan kamar lokacin zafi ne.
To.
To, wai sai kuma mura ta kama shi. Amma idan bai yi bacci ba har gari ya waye, babu ko ciwon da zai kama shi. Ka fahimci me take nufi wannan mata?
Hajiya ni ban gane abin da take nufi da wannan ba.
To, Malama Ladi, ina fatan kina kusa. Ba mu fahimci abin da kike nufi ba muna fatan zaki sake rubutuwa wannan fili domin mu yi kokarin likita kokarin ya
ba da amsa
to likita sai wasikar Master Warrant Officer mai retire Nasiri Ado
to
wanda ke akwatin gidan waya mai 170 a can Zuru jihar Kebbi
to
yace a shekarun baya mutane da yawa sun warke daga cutar tarin fuka TB amma wai yanzu cutar tana addabar al'umma to wai me yasa haka ne maganin da ake bayarwa yanzu yafi karfin cutar ne wato cutar na bijirewa magunguna ne ko dai cutar ne ba ta jin magani to likita gashi na karanto wasikar Master Warrant Officer Nasiri Ado mai retire amma kuma lokaci ya karato saboda haka sai shirin mu na gaba idan Allah ya kai mu zaka bashi ansa
to don nan ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amma nan kana takaice
to a takaicen jiya Alhamis sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo yayi magana da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ta wayar tarho inda Pompeo din ya jaddada muhimmancin daddadiyar dangantakar da ke tsakanin mutanen Najeriya da na Amurka wanda haka ne ma ke nuni da dacewar zuwa Amurka kwanan baya da shugaba Muhammadu Buhari ya yi inji shi
to madalla da take su labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayan sai yanzu Ahmad Dunkuwa da kuwa nan sashen Hausa musamman shi Ibrahim Kalmasi Garba ya taimaka muka gabatar da shirin sai Salamu Abdu ya hada mana sauti da injiniyan mu Darul Sulus ni da dai za a yi wa cewa sai da alƙiman dawo muku da sabon shirin.